ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد ɗan uwan musulmi muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da mu wannan yammaci na litini yau muna 17 ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1446 a gida miladiya yau 17 ga watan uku shekara ta 2025 mun dawo wannan majalisi mai albarka wannan masallaci namu mai albarka don ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da bibiyan ma'anoninsa gwargwadon hali muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka zukatanmu da alqur'ani ya haskaka harasanmu da gaɓuɓɓanmu da alqur'ani mai girma mu karanta shi mu fahimce shi kuma Allah ya ba mu ikon aiki da saƙonnin da ke ciki idan ƴan uwa ba su manta ba zama ta ƙarshe mun ƙarƙar tafsirin Fatihatul Kitab da haka yau insha Allahu ta'ala za mu shiga sura ta biyu a jerin giyan surorin alqur'ani mai girma wato suratul baqara alaramma bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
وأن سورة من البركة إتتي سورة البقرة wannan sura malaman tafsiri gabaki ɗaya sun yi ittifaki cewa an saukar da ita ne a garin Madina babu wani malami da ya saba cewa wannan sura gabaki ɗayanta ta sauka ne a garin Madina sai dai aya guda ɗaya a cikinta wanda ita kuma ta sauka ne a filin wato ranar sallah a Hajjatul Wada hajjin bankwanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ta sauka ranar sallah ko kuma kwanakin Mina ita ce fadin Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ita ce aya ta ƙarshe da ta sauko akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ta sauko ne a garin Makka a hajjin bankwanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma in ba haka nan ba gabaki ɗaya wannan sura ta sauko ne a garin Madina sannan ayoyinta ayoyi ne 286 a ƙidayen malaman kufa domin mun san cewa akwai malaman kufa akwai malaman makka akwai malaman madina akwai malaman basra su ne suka haɗu suka fito mana da karatun alƙur'ani mai girma kamar yadda aka tasgo shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama malaman kufa irin su Asim wanda a ƙarƙashinsa akwai Hafsu akwai Shu'ba akwai Hamza wanda a ƙarƙashinsa akwai manya-manyan malamai guda biyu akwai Khalaf da Khallal akwai kuma al-Imam al-Kisa'i wanda shi ma akwai ɗalibai guda biyu akwai Hafs akwai Abul Haris duk waɗannan malamai na kufa sun ƙididdige ayoyin suratul baqara ayoyi ne guda 286 amma ƙidayen mutanen basra kamar abu amr ibn basri kenan shi kuma ya ƙididdige ayoyin wannan sura 287 daidai lokacin da yake mutanen makka kamar al-imamu ibn kafir kenan da mutanen madina kamar al-imamu nafi'u wanda a ƙarƙashinsa akwai warshu da kuma mutanen sham al-imam ibn anir sun ƙididdige ayoyin wannan sura a matsayin 285 sunan wannan sura kamar yadda muka ji suratul baqara wannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ya kira ta da wannan sunan kai tsaye a hadisai masu yawa. Daga cikin waɗannan hadisai akwai sanannen hadisi wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa man qara'a al-ayataini min akhir suratul baqara kafatahu, duk wanda ya karanta ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara to sun ishe shi, sun wadatar da shi daga dukkan abin da bai yi ba cikin dare. Muhalli shahi shine irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sanya mu wannan suna a sura suratul baqara. Hakanan a wani hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa fa innal bayta alladhi tuqra'u fihi suratul baqara la yadkhuluhu ash-shaytan, duk gidan da ake karanta suratul baqara a ciki to shaytan baya shiga wannan gida. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci wannan sura ne albarka da sunan suratul baqara. Wannan ya sanya magabata gabaki daya tun daga malaman tafsiri da malaman qira'a da malaman tarihi, duk malaman addinin musulunci suna kiran wannan sura da suna suratul baqara. Wannan sura ne albarka tana da luqubba, wato laqabi da aka yi mata la'akari da irin saƙonnin da ke cikin ta. Kamar al-Imam Khalid bin Ma'adan yana kiranta fustatul Qur'an, ma'anan fustatul Qur'an kamar ka ce wato shigifa ko kuma ka ce ganuwan al-Qur'ani mai girma. An kira ta ganuwan al-Qur'ani mai girma saboda irin yadda ta tattara hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa a cikin ta, kamar yadda al-Imam Ibn Asho ya fassara. Al-Imam Al-Qurtubi shi kuma yace ana kiranta da sura Fustatul Qur'an saboda yawan irin hukunce-hukuncen da ke cikin ta, da yawan wa'azoza da ke cikin ta, da irin canta da irin can tsarin da Allah Subhanahu wata'ala ya zuba a cikin ta. Har al-Imam Abu Bakar ibn al-Arabi yake cewa naji waɗansu daga cikin malamaina yana faɗin cewa suratul baqara akwai umarni guda dubu a ciki, akwai hani guda dubu a ciki, akwai hukunce-hukunce guda dubu, akwai kuma wato ainihin labarai guda dubu a cikin suratul baqara. Wato kamar ka ce kenan abubuwa sama da guda dubu hudu wannan sura mai albarka ta tattara a kai, duk da ko kasancewan ayoyinta guda 200 ne da 86 kamar yadda muka faɗi. Hakanan cikin irin laqabban da aka yi ma wannan sura mai albarka ana kiranta sinamul Qur'an, ma'anar sinamul Qur'an ƙololuwan al-Qur'ani. Dama in aka ce sinamul shay'i shine wato ainihin ƙololuwansa, to idan aka ce wannan sura an kira ta da suna sinamul Qur'ani ana nufin ƙololuwan al-Qur'ani mai girma, wato wannan daraja ce da kuma lamban yabo wanda aka bai wa suratul baqara. Wannan kiran ta da wannan suna ko da wannan laqabi ya tabbata a cikin asarin Abdullahi dan Mas'ud, amma bai tabbata kai tsaye zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba. Wannan sura mai albarka ita ce sura ta farko da ta sauko a garin Madina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hijira daga garin Makka ya koma birnin Madina. To suratul baqara ita ce suran farko da ta fara sauka gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya ce wannan ittifaqin malamai ne cewa suratul baqara ita ce suran farko da ta fara saukowa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan yayi hijira daga garin Makka ya dawo garin Madina. Duk da kasancewan akwai waɗansu ɗaiɗaikun malamai tsiraru da suke cewa suratul mutaffifin ita ce ta sauko kafin ita, wato koma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama garin Madina suratul mutaffifin ita ce farko, sannan sai suratul baqara. ala ayi hal dai ko dai ya zama ita ce ta farko ko kuma ya zama ita ce ta biyu shi yasa tunda aka fara saukar da ita tun daga dawowar manzon Allah garin Madina to tana sauka lokaci bayan lokaci gaba bayan gaba waɗansu ayoyi na sauka wannan sura dai bata karishe sauka ba har ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda yake kun sani cewa sura ta sakko lokaci kaza baya nuni akan tun daga farkon ta har ƙarshen ta akwai yawan ayoyi biyu su sakko akwai yawan ayoyi uku su sakko kai akwai ma wani lafazi guda daya a cikin suratul baqara wanda ya sakko lokaci daya da aka ba sahabbai dama cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayṭul abyad min al-khayṭil aswad aka ba sahabbai dama lokacin da ake musu bayanin azumi ku yi ta ci ku yi ta sha har lokacin da farin zare zai bayyana daga bakin zare sai wani sahabi ya samu bakin zare ya samu farin zare sai ya aje a gaban sa idan ya tashi cikin dare tunda babu fitilla babu agogo sai ya duba ya ga cewa wannan bakin zaren ya bayyana daga farin zare in bai gani ba bai bayyana ba sai ya dauka shikenan lokacin cin abincin nan sai ya ci gaba da cin abincin sa to da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu wannan bayani sai Allah ya saukar da wani lafazi minal fajiri ai wannan hasken ana nufin hasken alfijir ba ana nufin zare ne physical zare da ka sani ba ana nufin ku ci gaba da cin abinci ku ci gaba da shan abin sha har sai in farin alfijir ya bayyana daga bakin duhun dare to da kaga haka ayoyin alqur'ani ke sauka wani lokaci aya daya wani lokaci ayoyi goma wani lokaci ayoyi 20 wani lokaci lafazi daya ma yana iya sakowa da aka suratul baqara ta fara sauka tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga garin Madina zuwa garin Makka zuwa garin Madina kuma ta ci gaba da sauka har ya zuwa ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin mun san cewa kaman ayoyin riba suna daga cikin ayoyi ƙarshe-ƙarshe da suka sako ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ta tara ƙarshen shekara ta tara ayoyin riba kuma kaga duk suna cikin suratul baqara ayoyin bashi wannan aya mafi tsawo a cikin alqur'ani tana cikin ayoyin da suka sako a ƙarshe-ƙarshe ita ma kaga duk suna cikin suratul baqara ne wanda kuma ga wancan aya ita ma cikin suratul baqara wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah to ala ayi hal dai wannan sura ne albarka wato ainihin ita ce suran ƙarshe ko kuma ita ce suran farko da ta sako zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina kuma saukanta ya dore daga nan har ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a jeren giyan surorin da suka sako ita ce sura na 87 wato waɗansu surori masu yawa sun sako a zaman Makka amma lokacin suna ɗan gyara shi mana ɗan rige shi mana lokacin da aka taho garin Madina kuma sauran surorin suka sako to suratul baqara ita ce sura na 87 a ainihin jeren giyan surorin alqur'ani mai girma to wannan sura mai albarka suratul baqara tana da faliloli da darajoji wanda ta samu a shar'ance wato daga harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin darajojin wannan sura akwai hadisin Abu Huraira wanda al-Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira kada ku maida gidajenku ya zama makabarta ma'anan wannan zance shine kada ku riƙa rufe matattu a gidaje ko kuma kada ku maida wato gidajenku kaman makabarta ba a karatun alqur'ani mai girma a ciki ba a sallah a ciki wannan yana nuna maka cewa ashe a makabarta ba a sallah ba kuma a zuwa dan wata bauta ta musamman to sai manzon Allah ce kada ku maida gidajenku kaman makabarta fassara guda biyu kada ku riƙa rike mutane a gidaje dan in kuka yaka kun maida gidajenku makabarta hakanan kuma kada ku maida gidajenku kaman makabarta ba ku salloli a ciki ba ku karatun alqur'ani mai girma a ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa inna shaytani yanfiru min albayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara lallai shaytan yana gudu wato gudu sosai daga duk gidan da ake karanta suratul baqara a ciki da haka kenan idan dai gidanka ana karatu suratul baqara to ka nisanta gidanka daga shedanci da shedanu shedanu ba za su samu sakewa ba ba kuma za su samu abin da suke so ba a gidanka haka nan hadisi ya tabbata wato daga Abu Umama Sudai bin Ajlan al-Bahili daya daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace iqra'u suratal baqara ku karanta suratul baqara fa inna akhdaha baraka ruqan suratul baqara a haddace ta ko kuma a rika karanta ta to albarka ne ga ni karantawa albarka ne ga ni haddanta albarka ne ga gidan da ake karanta ta ko kuma ake haddanta ko kai ne mai gidan ko uwar gida ce ko ƴaƴan gida ne suke karantawa a gida to shedan ba zai samu sukunin zama a gidan ba sannan kuma Allah subhanahu wataala zai zazzabo albarkatu masu dimbin yawa a gidan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasara ayat suratul baqara ba tare da karanta ta ba ba tare da haddace ta ba ba tare da fahimtar ma'anonin ta ba manzon Allah ce wannan hasara ce zai jawo mutum nadama a rayuwarsa ta duniya domin zai rasa albarkatu da yawa zai rasa kariya da yawa sannan zai jawo masa nadama ranar tashin alkiyama domin ladar dake masu dimbin yawa da alkhairai da darajojin auren Allah subhanahu wataala sun guce mishi sai manzon Allah ce wala tastati'u hal batala sannan kuma kangararru ba za su iya lizimtan suratul baqara ba kangararru ba za su iya lizimtan ta ba ballantana su haddace ta a wata fassara da aka yi ma al batala as-sahara wato masu sihiri ba yadda za su yi da suratul baqara ko kuma mai karatun suratul baqara duk wanda Allah ya sa yana karatun suratul baqara to ya fi karfin ƴan sihiri ya fi karfin ƴan dabo ya fi karfin bokaye da sauran da sauran masu surkulli ba yadda za a yi cutarwansu ya kawo gare shi saboda ne yana da wata irin kariya ta musamman daga Allah yana karatun suratul baqara sura mai albarka a wata riwaya wani hadisi wanda malamai da dama sun tafi akan cewa hadisi ne hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akhadha sab'a awwal duk wanda ya haddace guda bakwai din nan awwal masu tsawo ko kuma al-awwal na farkon alqur'ani mai girma duk wanda ya haddace waɗannan bakwai din fa huwa habarun to ya zama bijimin malami duk wanda ya haddace ta ya san ma'anoninsu to wannan ya zama bijimin malami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi kambi cewa shi babban malami waɗannan surori guda bakwai na farkon alqur'ani masu tsawo baqara ita ce farko ali imran nisa'i ma'ida an'am a'raf sai kuma anfal tare da tauba ko kuma tauba ka tsallake anfal din duk wanda Allah ya sa ya gane waɗannan surori ya haddace su ya kuma san ma'anonin su to idan kana kidaye jigajigan malamai to ka kidaye shi a ciki wane mai da shi malami manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ya mai da shi malami da haka koda majalisar malaman garin ku su rubuta sunan shi cikin hay'atul kibarul ulama ba ko da ba a rubuta sunan shi cikin manya-manyan malamai ba to a wurin Allah babban malami ko da duniya ba ta yarda shi a matsayin malami ba amma ya haddace baqara da ali imran da nisa'i da ma'ida da an'am da a'raf da tauba ya kuma san ma'anonin to wannan a wurin Allah subhanahu wataala babban malami wannan kadan kenan daga cikin abin da ya shafi halalan wannan sura mai albarka to a farkon wannan sura Allah subhanahu wataala ce alif lam mim kar ku manta da bayanin da muka yi akan bismillah lokacin da muke yin bayani akan bismillah cewa bismillah zance mafi inganci shine aya ne a farkon suratul fatiha amma ba aya bane a kowace sura daga cikin surorin alqur'ani mai girma sai dai ana zuwa da bismillah ne domin tantancewa tsakankanin sura da sura cewa wannan sura ta kare to in ana son a gane za a shiga wata sabuwar sura sai a zo da lafazin bismillahir rahmanir rahim to dan haka bismillah ba shi daga cikin ayoyin suratul baqara aya ta farko a cikin suratul baqara shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala alif lam mim wadannan harafai guda uku alifun da lamun da mimun menene ma'anar su malaman tafsiri sun kafa gida biyu gida ta farko suka ce wannan lafazi alif lam mim da sauran ire-iren waɗannan harfai da aka buɗe surori da su akwai surori guda 29 a cikin alqur'ani mai girma wanda Allah ya buɗe su da irin waɗannan harfai ana kiran su al-huruful muqatta'a al-huruf al-muqatta'a harfai waɗanda suke yankakku an buɗe surori guda 29 da su to ina ma'anan su sai waɗansu malamai suka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi ya san haƙiƙanin abin da yake nufi babu wanda ya isa ya ce maka haƙiƙanin ma'anan su gashi a wurin waɗannan malaman kenan waɗannan ko malamai tun daga kan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama an samu kamar sayyidina Abubakar ya kasa fassara waɗannan harafai ya ce Allah kadai ya san abin da yake nufi da su sayyidina Umar ma ra'ayin shi kenan sayyidina Uthman ma ra'ayin sa kenan sayyidina Ali ma ra'ayin shi kenan akwai kuma cincirin da sahabbai da dama da suka bi su akan wannan fahimta cewa alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika yana daga cikin ilimin gaibun da Allah ya bar makan shi sani babu wanda ya san ma'anar sa haka waɗannan sahabbai suka tafi akai akwai kuma malaman tafsiri da dama waɗanda suka rufa ma waɗannan sahabbai baya akan wannan fahimta shi yasa idan kana karatu a littattafan tafsiri da yawa sai ka ji in an kawo waɗannan harfai sai ka ji an ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine mafi sanin hakikanin abin da yake nufi waɗannan malamai abin da suka tafi akai kenan waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce a babu yadda za a yi Allah ya magana da mu bayi kuma a ce maganan da ba ta da wata ma'ana ko kuma Allah bai sanar da kowa ma'ananta ba da haka su a fahimtar su waɗannan harfai suna da ma'ana to amma me ye ma'anar sai malaman suka yi zantuttuka a kai ya kai zantuttuka guda 21 kowane malami yana faɗin irin nashi fahimta ga ma'anansa waɗansu malaman su ce maka ai ma'anan alif lam mim kamar abbreviation ne kamar ana maka nufin alifun Allah lamun Jibril mimun Muhammad waɗansu malaman haka suka ce waɗansu malaman suka ce a'a su sunayen surori ne in aka ce alif lam mim to sunan suran kenan aha sunan suran kenan fasim mim sunan suran kenan suka ce waɗannan harfai suna nuni ne zuwa ga sunayen waɗannan surori waɗansu kuma suka faɗi maganganu koma bayan wannan idan dai ka dunkule maganganun magabata wanda ya inganta to za ka ga waɗannan harfai suna da fassara guda huɗu waɗannan harfai suna da fassara guda huɗu wurin malaman da suke ganin cewa suna iya ɗaukan fassara fassara ta farko suka ce rantsuwa ne Allah yake yi da haka idan ka ji Allah ya ce alif lam mim to rantsuwa yayi in ka ji ya ce sad rantsuwa yayi in ka ji ya ce qaf rantsuwa yayi in ka ji ya ce kaf ha ya ain sad rantsuwa Allah yi wannan zanciya tabbata daga sayyidina Abdullahi dan Abbasin da dalibin sa Ikrima wadansu daga cikin malamai kuma suka ce a'a wadannan mabudan surori mabudai ne kini da Allah ke bude wadansu surori na Al-Qur'ani kamar yadda Mujahid bin Jabal Al-Makki ya tafi akan wannan fahimta kamar shi Qatada bin Da'ama As-Sadusi Al-Basri abin da yake cewa wadannan sunayen Al-Qur'ani da aka shi a fahimtar sa Alif Lam Mim sunan Al-Qur'ani Sad sunan Al-Qur'ani Nun sunan Al-Qur'ani Qafin sunan Al-Qur'ani shi a iya fahimtar sa wadansu malamai kuma kamar As-Suddi Al-Kabir suna cewa sunayen Allah ne subhanahu wa ta'ala duk waɗannan bayanan ijtihadi ne babu wani nafsi daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu nafsi daga Allah ko daga annabi shi yasa yana da kyau mu fahimci abu guda biyu abu na farko shine gabaki ɗaya balarabe bai san irin wannan salan maganan ba gabaki ɗaya larabawa tun daga farkon su har ƙarshen su ba su taɓa sanin salan irin wannan maganan ba to tunda balarabe bai san salon wannan maganan ba kuma qur'anin ya sauka da larabci ta yaya za a yi balarabe ya gane ma'anar sa babu yadda za a yi gane ma'anar sa kamar misali din ka fahimci abin da nake nufi sai a dauko maka harafai na boko a b c d sai a ce maka a d o me ma'anar shi me ma'anar shi ba wanda ya sai ce maka ga ma'anar sa sai dai wani ya ce to ko dai abbreviation ne wani ya ce maka akwai dai wani abu something behind so something behind din shine babu wanda ya sani sai Allah shi da kun gane magana saboda me balarabe bai san wannan salon zancen ba sannan abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai fassara ba kaga da annabi ya fassara ai da mun warke to shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda Allah ya bashi arfi shi ma kai bashi arfi to da wannan sai ka fahimci cewa kenan abin da yake zama daidai abin da yake zama daidai yake ba da kubuta shine ka ce waɗannan harfai babu wanda ya san hakikanin ma'anar su sai Allah babu wanda ya san hakikanin ma'anar su sai Allah bi ma'ana ka mika ma Allah sanin hakikanin ma'ana ya zama cikin al'amura na gaibi wanda Allah bai tsinka yadda mu bayi hakikanin ma'anar sa ba ya fi kubuta ya fi kuma dacewa da matafiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manyan sa sahabban sa guda hudu Abubakar da Umar da Uthman da Ali amma kamar yadda muka ce waɗannan harfai gabaki ne in ka tattara su za ka ga harfai ne guda goma sha hudu hurufin hija'iyya dama 28 hurufin hija'iyya harfai 28 to waɗannan harfai da Allah ya buɗe waɗannan surori guda 29 da su in ka tattara su gabaki ɗaya harfai ne guda goma sha hudu in ka cire waɗanda aka yi maimai idan aka ce alif lam mim na baqara ka dauka da ita ce na ali imran kaga an samu alif lam mim a surori guda biyu to idan ka hada harfan gabaki daya za su baka harfai guda 14 wanda yake wannan shine rabin hurufin hijaiyya har shine malamai kamar da al-imam ibn kathir ya kawo yace waɗansu malamai sun hada su a kalmomi cewa nassun hakimun qati'un lahu sirrun in ka hada su nassun da nunun da sadun nassun hakimun bi ma'ana da ha'un da kafun da ya'un da mimun qati'un qafun da alifun da ta'un da aynun lahu sirrun da lamun da ha'un da sinun da ra'un waɗannan su ne harfai guda 14 waɗanda yake Allah ya yi amfani da su gurin buɗe waɗannan surori guda 29 waɗannan surori masu albarka sune Baqara da Ali Imran, sai A'raf, sai Yunus, Hud, Yusuf, har ya zuwa suran ƙarshe Suratu Nun wal Qalam ma turo. Surori da guda 29 ne idan ka kididdige su. To da wannan sai malamai suke cewa tunda wa'annan dai harafai hurufin hijaiyya ne, harafan larabci ne wanda ake magana da su yau kullum, sannan kuma an ɗauki rabin harafan hurufin hijaiyyan gabaki ɗaya. To sai suke cewa duk da ba mu san haƙiƙanin ma'anan alif lam mim ba, ko ire-iren waɗannan harafan ba mu sani ba, to amma akwai saƙo da za mu fahimta. Saƙonnin nan guda biyu ne. Saƙo na farko, za mu gane cewa tambihi ne Allah yake maka domin kai ka saƙe ka dawo da hankalinka ka saurari ayoyin Alƙur'ani mai girma. Za mu fahimci wannan saƙon, saboda idan a cikin magana mai hikima sai ya faɗi wata magana ba kowa wanda yake babu wanda ya san ma'ananta, dole ne kowa hankalin shi ya dawo akan al'amarin. A ce mu wanda yake da hikima, wanda yafi kowa hikima, yake so ya bada saƙo a gani, sai ya yi wata magana wanda yake babu wanda ya gani, ai ko ƴan jarida za su so su yi ta yama ɗiɗi da wannan kalma, su ce yau excellency ya faɗi wata magana wanda ba wanda ya gane abin da yake nufi, sai ai ta yama ɗiɗi da ita. Walillahi al-masalul a'la, misali mafi girma yana ga Allah. To yanzu Allah subhanahu wata'ala ya faɗi waɗansu harafai waɗanda suke babu wanda ya san haƙiƙanin ma'anin su shi. To wannan dole ya dawo da hankulan masu hankali, dole ya dawo da hankulan masu imani, dole ya dawo da hankulan ɗalibai masu neman ƙeƙe da ƙeƙen ilimi su so su gane menene zai biyo bayan wannan. Ilimin fahimci abu na farko. Abu na biyu, malamai suka ce za mu fahimci irin yadda Alƙur'ani mai girma yake da ijazi buwaya, sannan kuma yana tahaddi ƙalubalanta. Fara waɗannan surori 29 da waɗannan harfai masu albarka, to yana nuni akan Alƙur'ani mai girma buwaye gagar misali, sannan kuma yana ƙalubalantan mushrikai ne, cewa ai zubin maganarku da ire-iren waɗannan harafai kuke yi, ai duk wata magana da ake yi da dai harafan hurufin hijaiyya Larabawa ke yi, ko dai da alifun ne, ko da lamun, ko da mimun, ko da ƙa'un, ko da ya'un, ko da ha'un, ko makamantansu. To shi ma Alƙur'ani mai girma da waɗannan harafan ya ginu, Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da ayoyinsa da surorinsa. Da aka ƙalubalen a nan shi ne, in kun isa kuma a matsayinku na masu fasahar Larabawa, to ku tattara irin waɗannan harafai mana ku zo da kwatankwacin Alƙur'ani mai girma. Da aka wannan gaba tana nuni akan cewa ƙalubalantan mushrikai ne, da kuma gajiyar da su cewa waɗannan harafai dai su ne harafan larabci. To in kun isa ku haɗa ire-irensu, kuma ku zo da kwatankwacin ayoyin Alƙur'ani mai girma, ko ku zo da kwatankwacin surorin Alƙur'ani mai girma, ko kuma ku zo da kwatankwacin su Alƙur'ani mai girma gabaki ɗayansa. Larabawa sun iya yin wannan? Ba su iya yi ba. Waɗanda ma suka yi wautan wai su kwatanta, to a lokacin nan aka gane wallansu, aka gane su shashashu ne ba su da kan gado. Da haka wannan yana tabbatar da cewa Alƙur'ani mai girma wato ainihin kundi ne gagar misali saukake daga Allah subhanahu wa ta'ala. Cikin dalilan da malamai masu irin wannan fahimta yasa suka fahimci wannan, suka ce akwai ayoyin da yake harafi ɗaya Allah ya fara magana da su, domin a nuna maka kuma harafan naku ai maganganun naku ai daga harafi ɗaya ne. Akwai surorin da suka fara da harafi ɗaya kaman Sad, kawai harafi ɗaya ne, kaman Qaf, harafi ɗaya ne, kaman Nun, harafi ɗaya ne. Hakanan kuma akwai surorin da suka fara da harafai biyu, Hamim, harafi biyu ne,
taha harafi biyu ne. Akwai surorin da suka fara da harafai uku. Alif lam mim, kamar wannan sura mai albarka da muka fara. Akwai surorin da suka fara da harafai hudu. Kamin alif lam mim sad, sautul a'rab. Da alif lam mim ra, sautul ra'd. Akwai suran surorin da suka fara da harafai biyar. Kamun kaf ha ya ayin sad, sautul maryam. Kamun hamim ayin sin qaf, sautul shura. To kenan, in dai akwai surorin da suka fara da harafi daya, biyu, uku, hudu, biyar, to kuma ku hada harafan huruful hijaiya daga daya, biyu, uku, hudu, biyar, ku zo da kwatankwacin alqur'ani mai girma. Wannan kuma ba zai taba yiwuwa ba, bai faru a baya ba, wurin larabawa kwararru waɗanda suka san samfarerar larabci sun kasa ba su iya ba. To ballantana larabawan yanzu wanda yake larabcin su ya cha kudu da ajamanci, da dama larabawan yanzu ajamawa ne, wani ma bai san fusa ba, bai san maganar larabci ne gaskace ingantacce ba. So ala ayi hal dai wannan haraf waɗannan harafai masu albarka a duka surorin alqur'ani mai girma da suka zo guda 29 suna nuni akan cewa gajiyarwa ne ga kafirai in sun isa su zo da kwatankwacin alqur'ani mai girma, sannan suna nuni akan jawo hankali ne domin aikin tsi ai tattali domin a saurari sakon da ke cikin wannan alqur'ani mai girma gabaki daya. Amma malaman sun yi wani zanci wanda kuma wannan zancen yana da ƙarfi ƙwarai da gaske, cewa idan ka lura da waɗannan surori guda 29 duk inda ka ji an faɗi waɗannan harafan, to za ka ga cewa bayanin alƙur'ani mai girma ne ke biyo baya. Na baka wannan assignment ɗin, surorin nan guda 29 duk suran da kaga Allah ya fara su da waɗannan harafan, to za ka ga bayani akan alƙur'ani ne ke biyo baya. Amma ka tsama surori guda biyu, bayani akan alqur'ani kai tsaye bai biyo ba, kamar sautul maryam da kuma sautul ankabut. Amma sauran surori guda 27 duk inda aka fara waɗannan ayoyi, to sai ka ga zance akan alqur'ani mai girma ne ke biyo baya. Kamar wannan sura da muke ciki, sura mai albarka alif lam mim, sai aka ce ni zalikal kitab, wannan littafin, kaga bayani akan alqur'ani. كما آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بياني أكن القرآن. كما أعراب ألف لام ميم صاد سيتشي تلك آية ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك لتأتي أكي مغنى القرآن. كما سورة يونس ألف لام ميم kitabun, haka ne ko wanne ne farkon sautin Yunus? Alif lam mim, na'am, alif lam ra, yawwa alif lam ra ba alif lam mim ba, sautin Yunus alif lam ra. Shi kuma sai fara da min tilka ayatul kitabil hakim, suratu Hud alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu, bi ma'ana dai duk waɗannan surorin da aka fara waɗannan harafan sai ka ga bayani akan alqur'ani mai girma ne, da jinjina ga alqur'ani, da goyen bayan alqur'ani, da girmama al'amarin alqur'ani, da jan hankalin bayi akan imani da riƙo da alqur'ani mai girma. To da wannan kenan ya tabbata cewa waɗannan harafai suna taimakon ayoyin da ke biyo bayan su ne a cikin alqur'ani mai girma. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, zalikal kitabu, zalika a larabce an fi amfani da shi a matsayin ishara zuwa ga abin da ke nesa. In aka ce zalika, a mafi yawan lokaci ana nufin wancan, amma a nan gurin kuma ma'anar shi shine wannan. Haka waɗansu malamai suka ce ذلك الكتاب اي بمعنى هذا الكتاب wannan littafin dake gaban ka, wannan littafi da kake saurawo shine ma'anin zalikal kitabu. Wadansu ko malaman suka ce a ina nan dai ana nufin zalikal kitabu, kaga wancan littafin me yasa aka kira shi wancan littafin? Domin a ja hankalinka ka gane darajarsa, a ja hankalinka ka gane daukakansa, saboda irin shiriyen da ya tattala a ciki ga mutanen farko da mutanen tsakiya da kuma mutanen ƙarshe. Sai a ce to wancan littafin da aka littafi ne ba yanzu yanzu aka fare shi ba, littafi ne da yake ba shi da farko domin maganar Allah ne subhanahu wataala. Sai a ce to zalikal kitabu, kaga wancan littafin. Amma abin da ake nufi hazal kitabu, wannan littafin, sai Allah ce la raiba fi, babu shakka a cikin sa, babu shakka cewa saukake ne daga Allah, babu shakka kan cewa littafi ne wanda yake na shari'a, babu shakka akan cewa littafi ne da ya tattaru akan ilmoma masu girma, ya tattaru akan bayanai na gaskiya. Wani irin littafi ne wanda yake ya tattaru akan ilimi da shari'an da yake babu wani littafi saukakke da Allah da ya sauko da irin wannan shari'an nasa. Da haka la raiba fi, babu shakka cewa saukakke ne daga Allah, babu shakka cewa shari'a ne, babu shakka akan cewa wannan littafi ya tattaru akan ilmoma masu girma masu daraja, ya tattaru akan bayanai nagartattu ingantattu waɗanda suke fayyacewa tsakankanin ƙarya da gaskiya, shine ma'anan la raiba fi. Sai waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi ay la tartabu fi, ma'ana la raiba fi shine ku musulmi kada ku ta baba akan haka. Wannan littafin dake gabanku to littafin Allah ne, saukake daga Allah, shiriya ne ga talikai, shiriya ne ga masu tsoron Allah. Akwai ilmoma masu yawa masu girma, akwai ilmoma da bayanai na gaskiya, ya tattara akan dukkan shiriyan da wani littafi saukake daga Allah ya tattara akai. Da aka komun munai la tartabu fi, kar ku shakka akan wannan, shine ma'anar la raiba fi, hudan lil muttaqina, kuma shiriya ne ga masu tsoron Allah, shiriya ne ga masu tsoron Allah. Ina ma'anin shiriya ne ga masu tsoron Allah? Al-Qur'ani mai girma shike sanya su akan hanya, shike jin su zuwa ga addini daidaitacce, zuwa ga nagartacciyar rayuwa wacce take in an tafi akan ta akwai cin nasarar duniya da kuma cin nasarar lahira. Al-Qur'ani mai girma yana tantance matsalolin da suke da alaka da aqidu, duk wata aqida nagartacciyar Al-Qur'ani mai girma zai zo da ita. Al-Qur'ani mai girma yana tantance matsalolin da suke da alaka da ibadu, duk wata ibada da Allah yake so ya yadda da ita Al-Qur'ani zai zo da ita kuma zai tantance ta. Al-Qur'ani mai girma yana bayanin gaskiya ya raba shi da ƙarya, yana bayanin ingantacce ya raba shi da mai rauni, yana bayanin shiriyan hanyar da za a sadu zuwa ga Allah, hanyar da za a sadu zuwa ga ainihin aljannan Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka shine ma'anan hudan lil muttaqina, shiriya ne ga masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Mai tsoron Allah al muttaqi daga attaqawa ne ko kuma al wiqaya, attaqawa ko kuma al-wiqaya shine taka tsantsan. Idan kaji an ce mutum yana da taqawa, bi ma'ana yana da taka tsantsan, lafazin a larabci abin da yake nufi shine al-hajz bayna shay'ain, wani kwaba ko a ce wani abu da zai raba tsakankanin abu guda biyu, shine attaqawa. To idan aka ce hudan lil muttaqina, al-Qur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah, wato masu tsoron Allah su ne waɗannan mutane da suka sanya da'a ga Allah da nisantan ababen da ya hana ya zama musu shamaki daga azaban Allah. Idan aka samu mutum yana jin Allah sau da ƙafa, yana nisantan hana-hanan Allah gwargwadon hali ko kuma gwargwadon yadda shari'a ta zo da shi, to sai a ce wannan mutum al-muttaqi ne, mai tsoron Allah ne. Me yasa ake kiran shi al-muttaqi? Saboda ya sanya wannan da'an da yake ma Allah da wannan nisantan saban ya zama kamar shamaki tsakankanin shi da azaban Allah subhanahu wa ta'ala. akwai sauran bayani akan wannan aya mai albarka amma la'akari da yanayi na lokaci zamu dakata anan insha Allah ta'ala gobe sai mu dora daga kan inda muka tsaya abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka amincar da mu a garuruwan mu Allah ka amincar da mu a jihohin mu Allah ka amincar da mu a kasan mu Allah ka ci gaba da ba mu aminci daga dukkan matsalolin tsaro da muke fama da shi a wannan jiha ta mu mai albarka kokari da gwamnati take yi gurin samar da tsaro na dindindin Allah ya taimake ta jami'an tsaron mu Allah kai musu muwafaka Allah ka shiga cikin lamarin su Allah ka daidaita al'amuran su a gab da zamu fara wannan karatu ake gaya mini cewa ɗaya daga cikin ƴan uwan jami'an tsaron da muke tare da su anan ya rasu bayan azhar din nan ya zo yana alula ashe alulan nan ta saka ƙarshe shikenan ya fadi kuma fadin da bai tashi ba kenan to muna fatan Allah ya gafarta masa Allah shi masa rahama Allah ya sa aljanna shi makomansa mu ma Allah ka sa mu cika da imani wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.